إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى ده بامو ايكون حلرتر wannan majalisi na masallacin asbitin koyarwa dake garin Azare karamar hukumar Katagum jahar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi ne da muke gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na 19 a wannan yammaci na Lahadi 19 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 8 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Gabanin mu ci gaba da tafsiri zamu duba tambayar da aka rubuto. Assalamu alaikum wa alaikumus salam. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya karba mana amin. Tambaya ta ita ce, malam batun kasar, malam kwana nawa ake yi in an tafi gurin kamar gurin kasuwanci ce? Kamar gurin kasuwanci an kayyade zuwa kwana nawa ake yi, ko kuma har ran da zaka dawo zaka iya yin kasaru? Na gode. Dangane da adadin kwanaki da matafiyi zai yi yana kasaru, malamai suna da maganganu guda biyu. Magana ta farko, suna ganin cewar idan kwanakin da matafiyi zai yi bai wuce kwanaki 3-4 ba, to wannan babu laifi yayi ta yin kasarunsa har ya je ya dawo. Amma idan ya zama kwanakin da zai yi sun haura kwanaki 3-4, to anan ba zai ci gaba da kasaru ba, sai ya zama iya kasarinsa zai yi ne kawai a hanyarsa ta tafiya da kuma hanyarsa ta dawowa. Akan wannan fahimtar malikiya ta tafi. To akwai kauli na biyu wanda akan ta Shafi'iyya take, ko kwana nawa za ka yi in dai kai matafiyi ne, to za ka iya yin kasaru, kasaru bai fadi a kanka ba. Sun kafa hujja da to sai Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi yace kasaru ba shi da iyaka ta fiskar yawa a cikin littafinsa Al-Sharh Al-Mumti' ala Zadil Mustaqim. yace matakar dai kana a matafiyi to zaka ci gaba da yin kasaru kasaru bai fadi akan ka ba saboda waɗannan hadisai da suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi kwanaki kuma yana kasaru to saboda haka wanda ya fita zuwa wani gari da zimmar kasuwanci wannan garin ba garinsa bane ba kone yake a garin to kasaru zai zama bai fada a kansa ba iya zaman da zai yi yana kasuwanci zai ci gaba da yin kasaru akan wannan fahimtar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya tafi mas'aloli irin wannan ƴan uwa waɗanda suke akwai sabani na malamai da bambancin fahimta ba a kausasa harshe akai al'amarin yana da sauki kuma yana da fadi wannan addini namu ba takura mutum da kuntata shi a guri guda idan ya zamanto malamai suna da kauli biyu kuma kowanne sai ka duba da irin dalilin da ya dogara da shi to idan wani a zuciyarsa ya ji yafi nutsuwa da kauli kaza dube da dalilai da wannan kauli suka dogara da shi to ba a kushe masa ba a aibanta masa wanda kuma ya ji yafi nutsuwa da kishiyar wannan shi ma dube da dalilai da ya nutsu da su ya dogara da su shi ma ba za a kushe masa ba babban abin dai da ake so mutum ya kiyaye shine duk abin da zaka yi kai dan Allah kuma a zuciyarka kai fatan cewar wannan abin da ka zaba a kasar zuciyarka kana ga ita ce kake kyautata tsammani ubangiji zai fi karba maka kar ka yi dan wani ko kuma dan bangaranci ko ta'assubanci ubangiji bai bautar da mu da bangaranci ko kuma ta'assubanci ba sannan ubangiji bai takaita mu da wani ba cewa in ba shine yazo da kaza ba kar mu karba sai annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mazhabar mu za mu iya daukan abin da mazhabar mu tazo da ishi mu tafi akai kuma za mu iya daukan na wata mazhabar ba a takaita mu da mazhaba guda ba wannan shi ake kira ta'assubanci mutum ya ce shi in ba mazhabarsa da yake bi in ba ita ce ta zo da abu ba zai haka ba zai dauka ba Allah bai takaita mu da mazhaba ba babu laifi mu bi mazhabar mu sa'annan kuma a yayin da muka ga wata mazhaba ta zo da dalili wanda muke kallon dalilin nata yafi na mazhabar mu to babu laifi mu bar na mazhaban namu mu dauki na wancan mazhabar saboda ba a takaita mu da dole kawai sai mazhabar mu za mu bi ba sai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahu ta'ala a'lam a tafsirin mu da muke yi a jiya ayar da muka karanta ko muke kokarin fassara ta wacce ita ce aya ta 50 a wannan sura ta biyu suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki wa id faratna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wannan ayar kamar yadda muka yi bayani a majalisin mu na jiya ubangiji subhanahu wataala a cikin ta ya bayyana mana ni'ima ta biyu cikin jerin ni'imomi da yayiwa banu isra'ila yace wa id faratna bikumul bahara ku tuna daga cikin ni'imomi da muka yi muku yayin da muka raba muku kogi ya zamanto ya kasu gida-gida ta yadda muka samar muku da hanyoyi cikin wannan kogi gashi dai ruwa ne amma sai aka raba shi aka samu muku da hanya wacce take busasshiya wacce za ku taka ba tare da kunni sai ba Allah madaukakin sarki ya ce fa anjaynakum sai muka tseratar da ku kuka ratsa ta cikin wannan kogi kuka tetara kuka wuce ba tare da kwale-kwale ba tare da jirgin ruwa ba hanya ce ubangiji ya dara musu ya buda musu suka samu suka wuce sa'annan kuma wa aghraqna ala fir'auna, muka nitsar da mutanen fir'auna waɗanda suke neman rayuwarku suke kokarin halaka ku, wa antum tanzuruna alhali ku kuna kallo lokacin da aka halaka su ku kuma gashi an tsayartar da ku. To kamar yadda muka yi bayani a jiya ƴan uwa, wannan ayar Ubangiji ya dunkula maganar ya tura ta dangane da tsiratar da al'ummar Banu Isra'ila wajen tsallakar da su kogi da Ubangiji yayi da kuma halakar da Fir'auna. Kamar yadda muka yi bayani a jiya, wannan Ubangiji yayi ishara ne bisa ga wannan ni'ima da yayi wa al'ummar Banu Isra'ila. Amma yaya al'amarin ya kasance, yaya aka yi har Allah maɗaukakin sarki ya ƙetarar da annabi Musa da Banu Isra'ila kogi ya nitsar da Fir'auna? Muka ce wannan bayani ya zo dalla dalla cikin suratul A'raf da kuma suratul Shu'ara. Waɗannan surori guda biyu su ne suka fito da ƙissar sosai. To sai muka ɗauki ayoyin da suka zo cikin suratul Shu'ara muka fara duba ƙissar a jiya. Alaran ma karanta mana ayoyin muka fara bibiyarsu, ba mu kai aya ba sai kuma lokaci ya ƙure mana. Mun fara duba wannan ƙissar ta tsiratar da Banu Isra'ila daga halaka da suke fuskanta daga Fir'auna da mutanensa. Mun fara dubawa daga faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un, wannan cikin suratul Shu'ara. Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma muka yi wahayi wa annabi Musa alayhi salam an asri bi ibadi, da ka fita ka tafi tare da bayina tafiya wacce take cikin dare ta yadda ba za a ankara da fitanku daga garin Misra ba, ba za a san kun fita ba saboda lokacin da za ku fita lokaci ne da ƙafafu suka ɗauke kuma al'umma sun kwanta bacci. Allah sai ya jingina Banu Isra'ila zuwa gare shi, Allah ya jingina bawa zuwa gare shi ya kira shi da abdu, wannan girmamawa ne, falala ce, ɗaukaka ne. Kuma a gurare da dama da za mu ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira bayinsa da ibad, wannan kira ne wanda yake na musamman. To haka nan Allah maɗaukakin sarki don ya nuna ƙimar wannan al'umma ta Banu Isra'ila a gurinsa sai ya kira su da ibadi, bayina. To al'ummar Banu Isra'ila inda ƴan halal ne, wallahi ba za su saba Allah, saboda yanda Allah ya dinga taimaka musu yana agaza musu yana musu ni'ima yana nuna sunansa ne, a nan gurin ya jingina su gare shi ya ce bi ibadi da bayina innakum muttaba'un. Daga cikin wahayin da aka yi wa annabi Musa, na farko ya fita da bayin Allah su ne Banu Isra'ila, na biyu kuma annabi Musa ya sani cewar idan ya fita da Banu Isra'ila ko shakka babu za a bi bayansu, Fir'auna da mutanensa za su bi bayansu don su halaka su su shafe tarihinsu a ban ƙasa. Shi yasa Allah ya ce innakum muttaba'un. To suka fita cikin dare suka tafi abunsu, sun yi nisa sosai, can wajejen asuba Fir'auna ya fahimci cewar annabi Musa ya fita da shi da Banu Isra'ila basa cikin garin Misra. To anan shi ne Allah yake cewa fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin, anan fa fir'auna ya dinga tura jakadunsa zuwa birane da manya-manyan garuruwa da suke makwabtaka da Misra waɗanda za su yi saurin isowa cikin garin Misra. A wannan dare gabanin gari ya waye, yana so ya yi maza ya fita ya bi annabi Musa da Banu Isra'ila kafin su yi nisa, ya je ya cin musu dan ya samu ya halaka su a gama da al'amarin su. To shine Ubangiji anan yake bada labari. To kafin ka ce meye wannan runduna sun hadu makil a fadar Fir'auna na mayaka, kuma kowace runduna ta zo da kayan yakinta da makamanta da silkenta da guzurinta sun amsa kiran Fir'auna saboda tsantsan mulki da yayi. To bayan sun hadu kamar yadda muka yi bayani a jiya, Fir'auna sai musu kudubobi guda uku, ya gaya musu lafuzza guda uku. Lafazi na farko ya ce inna ha'ula'i lashirzimatun qalilun, lallai waɗannan banu Isra'ila da annabi Musa ɗan kuci ku ba mu ne, karansu bai kai sille ba, ɗan kaɗan ne, a ƙanƙanin lokaci mun gama da su, kawai wuyarta mu riske su. Shine shirzimatun qalilun, ɗan kaɗan ne, wulaƙantattu, taɓaɓɓu, wanda ba su taka kara sun karya ba, yanzu za mu gama da su. Fir'auna ya faɗi wannan don ya nitsar da tawagarsa da dakarunsa, ya kuma ƙara zaburar da su, ya nuna musu cewar ƙalubalen da ke gabansu na bin banu Isra'ila da annabi Musa ba abin ɗaga hankali ba ne. Sannan ya ce wa innahum lana lagha'ibu, kuma lallai mutanen nan mu sun fusata mu, sun cancanci mu bi su, mu je mu ladabtar da su, ba ma ladabtar da su ba mu gama da su saboda sun fusata mu, sun sa mu cikin ɓacin rai. Ya ce wa inna la jami'un hadiru, dukkanmu da ni da ku gabaki ɗaya muna taka tsantsan kan mutanen nan, don muka bar su suka wuce suka tafi ba mu san me za su haifar mana ba a gaba, saboda haka ba su cancanci mu kyale su ba, gara mu yi maza mu bi su. To wannan su ne hudubobin da Fir'auna alaihi la'natullah ya yi wa rundunarsa da mabiyansa da dakarunsa, ta yadda ya zaburar da su, ya sa musu shauki da kwaɗayi da ragaban bin banu Isra'ila da annabi Musa su je su cin musu. Allah maɗaukakin sarki gabanin ya ci gaba da hakaito mana ƙissa, sai ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Fir'auna bai san gaibu ba, wannan abun da yake yana ga zai gama da annabi Musa da banu Isra'ila bai san kansa bane zai gama da kansa, zai kai kansa kan tarko ne. Shine Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, sai muka fitar da su daga lambuna kattikatti makare da kayan alatu, kayan marmari, ga kuma idandunan ruwa na gudana a cikin lambunan, guri ne dai na hutawa da shakatawa, wanda ya kai ya kawo, wanda Fir'auna yanzu yake shirin fita ya bari, guri ne na zama na burgewa na banƙaye, guri ne na hutawa, ga kayan marmari kala-kala iri-iri, ga bishiyoyi suna ta kaɗawa, iska ce kawai take tashi mai daɗi, ga furanni, ƙamshi na ya cika gurin. To Allah ya ce sai muka fitar da su daga wannan guri da suke watayawa, suke holewa, suke hutawa, sun ashe ba za su dawo ba. Allah ya ce wa kunuzin wa maqamin karim, sannan taskoki na dukiya da Fir'auna ya taskace da shi da mutanensa da mabiyansa, duka Allah ya fitar da su daga wannan taskoki, gashi nan sun bashi a cikin Misra. Wa maqamin karim, da gurin zama mai karamci, ga nan gidaje na alfahari na banƙaye da kayan alatu cikin gidan, duka Allah ya fitar da su daga wannan daula ɗin. Allah ya ce kadhalika wa awrathnaha bani Isra'il, haka nan waɗannan kayan alatu da kayan hutawa Allah maɗaukakin sarki ce sai muka gadarwa banu Isra'ila. Yanzu banu Isra'ila da suke target su je su gama da su, ashe gurin da suka bari wanda yake tattare da daula da kayan hutu, ashe banu Isra'ila ne za su dawo su gaji wannan guri ɗin. to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin yanda al'amarin ya kaya yace fa atba'uhum mushrikin to sun gama shiri yanzu fir'auna ya gama shiri da shi da dakarunsa da mabiyansa fa atba'uhum mushrikin sai suka bi banu isra'ila da annabi Musa lokacin da rana take fitowa kenan basu samu damar bin su cikin dare ba basu samu damar bin su da asuba ba har sai da gari ya waye ta yadda banu isra'ila za su tafi cikin nitsuwa da tsanaki domin idan suka bi su a cikin daren zai zama tafiyar da za su yi su banu isra'ila za su yi tafiya ta firgici da tashin hankali dan in suka waiga suka hango ana bin su gaban su sai ta tsinke wato amma Allah subhanahu wataala bisa hukunci irin nasa sai ya kaddari fitowar fir'auna da shi da mabiyansa bai kasantu ba har sai bayan rana ta fito nan kuma banu isra'ila sun dade da yin nisa in za su waiga baya ba wanda za su gani a bayan su kaga wannan zai hukunta su yi tafiya cikin tsanaki da nitsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Allah ya ce fa atba'uhum mushrikin to amma kuma lokacin da banu isra'ila suna cikin tafiyar su sai suka isa jikin wani kogi wannan kogin anan ne aka halakar da fir'auna malamai sun yi ta kokarin bayyana wani irin kogi ne wasu sun ce baharul ahmar to lokacin da suka isa jikin wannan kogi anan kuma sai ido ya rena fata banu isra'ila kenan suka ce a'a to gashi mun zo kogi Musa me yasa ba za ka bi da mu wata hanya ba ba ta nan ba mun zo nan babu hanya yanzu ya za mu yi kuma fir'auna an ce zai biyo mu hankalin su ya tashi annabi Musa kuma hankalin sa a kwance yake saboda Ubangiji ya jaddada masa cewa zai tseratar da shi bai daga hankalin sa ba wannan shine yaqini annabawa suna da yaqini haka ake so mu ma mu zama masu yaqini tunda Ubangiji shine yace zai yi to ka yadda zai yi to amma sau tari da dama mu muna samun shakku ne da kokonto yanzu alaramma Ubangiji ba ya ce mu roke shi zai amsa mana ba
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
waɗannan ayoyi guda biyu akwai kuma wasu ire-irensu da yawa da kuma hadisai da yadda da ke nuna yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu tabbas ya bamu garanti cewar in dai muka roke shi to zai amsa mana to me yasa ake roƙon Ubangiji ba a ganin amsawar ba mu da yaqini sautari da dama in mun zo addu'ar ba mu da yaqini muna samun kokonto zaka roƙan amma sai kaga kamar zai yi kuwa anya kana jin wannan haka a cikin zuciyarka alhali Ubangijin shi yace ud'uni astajib lahu ku roƙe ni zan amsa mu nan kuma yace wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni akaina fa inni qarib to ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa addu'ar mai addu'a yayin da ya roke ni wannan Allah ne tabbatar to kana shakku ne kana kokonto ne kana tararradi ne galibi masu addu'a kashi 70 ko 80 cikin 100 ba su da yaqini to shi yasa za ku yi ta addu'a sai ku ga babu biyan bukata to amma annabawan Allah suna da garanti kan al'amarin Ubangiji in dai Ubangiji ya ce zai to ko shakku daidai da ƙwayar zarra ba sa sawa a cikin zukatunsu, 100 bisa 100 suke samun yakini. To shi yasa annabi Musa a nan bai ji tsoro ba, bai ji shakku ba, ba shi da kokwanto kan cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tseratar da su, shi da Banu Isra'ila. Amma Banu Isra'ila suna da kokwanto, suna da shakku. An zo hanya ta ƙare, sai kogi, kogi kawai ake gani, kogi kuma babu kwale-kwale, balle a ce za su shiga su tsallaka. Dan akwai wata riwaya da Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, duk da cewa riwaya ce Isra'iliya wacce ba za a gaskata ta ba kuma ba za a ƙaryata ta ba. Riwayar abin da take bayyanawa shine lokacin da aka zo jikin wannan kogi, annabi Musa gashi ya iso da Bani Isra'ila, hanya ta ƙare, har wasu suke ga fitowar su ma cikin dare ba ma'ana, saboda in dai Fir'auna ya biyo bayan su zai zo ya riske su anan. To sai ɗaya daga cikin matasan annabi Musa alaihi salam da ake kiransa Yusha, sai ce to bari ya gwada, bari ya shiga kogin da dabbarsa ya gani. Idan ya shiga kogi yana ƙara shiga yana nitsewa, yana ƙara shiga yana nitsewa, sai ya dawo. In ya dawo sai ya tambayi annabi Musa, ya ce Ubangijinka ne kuwa ya ce mu biyo wannan hanya? Sai annabi Musa ya ce masa eh, ƙwarai Ubangijina ne. Sai ce to fa kai baka ƙarya kuma ba za a maka ƙarya ba, ma'ana Ubangijinka ba zai maka ƙarya ba. Sai ya sake komawa ya shiga kogin. Idan ya shiga kogin yana shiga yana nitsewa, yana shiga yana nitsewa, sai juyo ya dawo, sai sake zuwa ya tambayi annabi Musa, ya ce da gaske Ubangijinka ne ya ce mu biyo ta nan? Annabi Musa ya ce haka ne, Ubangijina ne ya ce mu biyo ta nan. Sai ya ce to kai ba za ka yi ƙarya ba kuma ba za a maka ƙarya ba, ma'ana shi ma yana da yaƙini in dai annabi Musa ya faɗa abu, tunda annabin Allah ne, annabin Allah baya ƙarya. Kuma in ya ce Allah ne ya gaya masa, Allah duk abin da ya faɗi haka. To sai da suka yi haka har sau uku, sai nemi guri kawai ya zauna ya zuba wa sarautar Allah ido. To Banu Isra'ila yanzu sun iso jikin kogi, ga kogi gabansu, suka zauna suka yi jugum, wasu har sun ɗebe tsammani. Can sai ga Banu Isra'ila sun ga Fir'auna da shi da rundunarsa da tawagarsa ana hango ƙurarsu suna taho. Nan kuma sun zo ga kogi ya tare su. Shi ne bayanin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake a nan cewa falamma tara al-jam'ani, lokacin da tawagar guda biyu sashe ta kalli sashe, tawagar Banu Isra'ila wadda suke tare da annabi Musa, suka hango Fir'auna da tawagarsa, Fir'auna shi ma da tawagarsa suka hango Banu Isra'ila da annabi Musa. A nan gurin Fir'auna da tawagarsa suna murna cewa ga nama nan sun samu, za su zo su gama da su a cikin 'yan sakanni. Banu Isra'ila nan kuma suna cikin zulumi da tashin hankali, suna ga yau sukan tasu ta ƙare. Shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce falamma tara al-jam'ani, yayin da jama'ar guda biyu sashe ya kalli sashe, jama'ar Banu Isra'ila tare da annabi Musa suka ga Fir'auna da tawagarsa, Fir'auna da tawagarsa suka ga Banu Isra'ila da annabi Musa. Qala ashabu Musa, sai mutanen annabi Musa su ne Banu Isra'ila suka ce inna lamudrakuna, mu kan yau za a riske mu a gama da mu, yau ta mu ta ƙare, yau ba mu ba labarin mu. To sai ya zamanto yanzu ƙalubalen da Banu Isra'ila suke fuskanta ƙalubale ne guda huɗu. Na farko sun taho gabansu hanya ta ƙare, sai kogi, kogi ne a gabansu, wannan ƙalubale na farko ke. Kogi kuma ba hali su shiga. Ƙalubale na biyu da suke fuskanta bayansu ga nan maƙiyansu, wanda kuma sun fi ƙarfinsu, ba haɗi, Fir'auna da tawagarsa, kuma sun biyo su ne su zo su gama da su. kalubale na uku gefensu na dama babu hanyar da za su bi su samu su kutsa su kurda su samu su wuce saboda dutse ne ta bangaren su ta dama sai kalubale na hudu bangaren su na hagunan ma dutse ne ba hanya menene Bahaushe yake cewa gaba na'am gaba kura baya da musa ko gaba kura baya da musa dan 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 yau fa ake yin ta abinda banu isra'ila suke gani ke cewa yau su kan tasu ta kare yau ba su ba labarin su shi yasa suka ce wa annabi musa inna lamudrakuna mu kan fa yau za a riske mu kuma za a gama da mu annabi musa kuma yana da yaqini yana da garanti yana da tabbas cewa ubangijinsa ba zai yi masa alƙawari ya karya ba kuma ya san ko shakka babu ubangijinsa ba zai tafar da shi to amsar da annabi Musa ya mayar wa banu Isra'ila sai ce kalla ba haka bane kamar yadda kuke tsammani yanda kuka yi zato cewar za a riske mu kuma in aka riske mu kashin mu ya bushe yau babu labarin mu ba haka bane al'amari yace inna ma'iya rabbi sayahdi lallai ina tare da ubangiji na kuma ubangiji na zai nusar da ni inda zan bi tsira ni da ku gaba daya wannan shine yaqini da ya kamata a samu daga gurin kowane mumini annabawan Allah suna da yaqini ba su da tsoro ba su da tararradi bisa ga al'amarin ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama ana gobe yakin badar ya tsaya yana ta'addu'a yana ta'addu'a yana roƙon Allah har mayafinsa ya faɗi saboda addu'a ya san cewar Allah ne kadai zai tseratar da su a wannan yaki da suke fuskanta domin abokan gabansu sun ninka su ninkin baninkin ninkin baninkin annabi shi ya fita cikin mutane 300 da ƴan kai abokan gaba kuma sun taho mutane kusan 1000 kaga kenan wannan yana nuna duk mutum uku za su hada akan mutum daya kuma Bahaushe yana cewa sarkin yawa yafi sarkin karfi cikin abokan gaba duka mutum uku za su iya taran dangi akan mutum daya cikin musulmai tunda sun ninka su so uku amma annabi ya takarkare da addu'a saboda ya san ba abin da zai faru sai da ikon Allah har mayafinsa ya faɗi Sayyidina Abu Bakar Allah madaukakin sarki yadda da shi yazo ya dauki mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar masa yace ubangijinka ya ji roƙonka ka je ka huta annabi sai ya tafi yana gudu rigarsa tana kadawa gudun kana ganin gudun kaga gudun mai murna da farin ciki yana cewa sayuhzamul jam'u wannan dandazon za a tarwatsa su in ji annabi ya ce za a tarwatsa dandazon nan na mushrikai wai walluna dubur kuma za su juya su da baya a guje su tsere annabi ya samu garanti daga gurin ubangijinsa tunda ya yi roko kuma ubangiji ya ce ud'uni astajib lakum yanzu yana da garanti ubangiji ya amsa masa saboda haka dandazon nan da rundunar nan ta kafirai yau za a gama da su ba aman su ba labarin su to wannan dabi'a ce ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa samun shakku ba sa samun tararradi bisa ga al'amarin ubangiji to shi yasa annabi Musa alaihi salam anan da banu Isra'ila suka karaya suka sare suke ga yau su kan sun gama sai ce a inna ma'iya rabbi sayahdi lallai ni ina tare da ubangiji na kuma ubangiji na zai nuna min hanyar da zan bi in tsira daga bi da fir'auna yake min da ni da ku ya tseratar da mu anan tunda annabi Musa ya samu yaqini ya ji cewa yana da ubangiji ubangiji kuma sai nuna masa cewar eh yana da ubangiji Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr sai muka yi wahayi wa annabi Musa dama annabi Musa yana da sandarsa a hannunsa wanda da ita yake tafiya duk inda zai je Allah madaukakin sarki yace sai muka yi wahayi wa annabi Musa an idrib bi asakal bahr wannan sandar ta hannunka daga ta ka buji kogin nan da ita annabi Musa sai ya aiwatar da umurnin ubangiji subhanahu wataala ya daga wannan sanda ta sa ya buji kogi da ita Allah madaukakin sarki yace fam falaka take sai kogi ya dare darewar kogin ma ba gida ɗaya ba gida 12 saboda banu isra'ila kabilu 12 ne to sai zama kowace kabila yanzu tana da hanya sai aka samu hanyoyi guda 12 nan ga ruwa nan ya zama kamar kwalba in ka taba shi ma zaka ji ya daskare kamar kankara amma ga hanya nan nan ma ga ruwa ya zama kamar kankara ga kuma hanya nan sai da aka samu hanyoyi guda 12 ta yadda kowace kabila cikin kabilun banu isra'ila za ta shiga ta bi hanyar ta ita kadanta ba tare da wani ya matse ta ba in ma kana tsoro cewar kar ya zama ina baya kafin in fita na farko sun fita ruwan ya hade in halaka Allah sai bai yi haka dan su bi hanyar kogin su wuce cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma duka ruwan da ya raba dan uwansa duka ruwan da ya raba hanya nan ga ruwa ga hanya ga ruwa ga hanya ruwan kuma sai Allah ya mai da shi kamar kankara ko kuma kamar dusi amma kana wannan hanyar zaka iya hango wanda yake wancan hanyar kaga kamar gilas kenan wanda yake wancan hanyar shi ma zai iya hango wanda yake wannan hanyar sai aka mai da ruwan ya zama kamar gilas gashi nan dai ya raba tsakanin wannan hanyar da wannan hanyar amma kuma ba ruwa bane ya daskare sannan kuma bayan ya daskare kana wannan hanyar zaka iya hango wanda yake wancan hanyar shi ma wanda yake wancan hanyar zai iya hango wanda yake waccar hanyar tsarin da ubangiji ya musu kenan shine fam falaka sai wannan ruwan ya dare ba gida biyu ba gida 12 aka samu hanyoyi guda 12 Allah madaukakin sarki yace fa kana kullu firqin kattaudil azim sai zama kowane bangare na ruwan da ya dare gida 12 kaman dutse mai girma ruwan sai koma wannan bangaren na wannan ruwan ya zama kamar dutse wannan ma kamar dutse wannan ma kamar dutse dutse wanda yake mai girma ta yadda kuma daga nan hanyar za a iya hango wadanda suke wancan hanyar me yasa ubangiji yayi wannan tsari saboda duka su ƙara samun cikakkiyar nutsuwa kar ku dauka iya ku kadai ne kuke tafiya a hanyar akwai ƴan uwanku suna wata hanyar in kun yi haka za ku iya hango su to wannan sai ƙara musu nutsuwa wajen ƙetare wannan hanyar da Allah madaukakin sarki ya samu musu sakamakon bugar ruwa da annabi Musa yayi da sandarsa to anan sai banu Isra'ila suka samu hanya firgici da suke ciki da razani da suke ciki sai kaso mai yawa ya tafi amma fa har yanzu da dan saura ba za su samu nutsuwan ba sai sun ga sun tsallake kogin sabanin annabi Musa shi kamar tun gabanin a masa wahayin yana da yakini cewar ubangiji zai tseratar da su Allah ya ce wa azlafna thammal akharin to fir'auna ya ga banza da shi da mutanansa sun ga hanya ga hanya nan banu isra'ila sun bi sun wuce shi ma ya ga bagas kawai sai biyo bayan su shi ma sai kuso Allah ya ce wa azlafna thammal akharin a wannan gurin sai muka kusanto da sauran suwa yayi sauran sune fir'auna da shi da tawagarsa da rundunarsa Allah ya ce sai muka matso da su gurin da kogi ya dare gida wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in Allah ya ce sai muka tseratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi gaba ɗayan su ba mutum ɗaya da ruwa ya ci duka wanda suke tare da annabi Musa Allah ya ce ajma'ina dukkan su Allah madaukakin sarki ya tseratar da su duk sun tsallaka bisa ga wannan hanya da aka musu sun samu dama duka sun tsallaka to fir'auna ya ga hanyar banza shi ma sai ya shigo da shi da rundunarsa shi dai burinsa ya cimma banu isra'ila da annabi Musa ya gama da su Allah madaukakin sarki ya ce thumma aghraqna al-akharin sai muka nitsar da waɗancan din suwa kenan fir'auna da mutanansa suka shigo sun samu hanya bari su bi su je su riski banu Isra'ila sai da suka shigo tsakiya Allah sai umurni wa kogi ya hadi kogi sai ya hadi shikenan dukan su sai suka nitse cikin kogin anan ne fa Fir'auna ya fahimci cewa fa da ruwa ake shayi anan ne bayance cewa kai al'amarin Musa nan fa da gaske ne ubangijin Musa nan da gaske ne to anan wai zai yi dabara wa ubangiji sai ya ce to gara kawai yayi imani ya koma ga Allah dan ya rabautu sai Allah ya ce ina ka makara alarma
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون
waɗannan ayoyi da alaran ma karanta mana ubangiji subhanahu wataala yana bayyana mana yadda fir'auna yake so yayi wa ubangiji wayo to amma kuma bai san ya makara ba shi yasa ubangiji yana da ka'ida ka'idar ubangiji ce duk wanda yayi tamasha asa bai yi imani ba sai da mutuwa ta zo masa to anan ubangiji ba karban imanin sa duk wanda yayi ta fasadi a ban kasa bai tuba ba sai da mutuwa ta zo masa to ubangiji baya karban tubar sa abinda fir'auna ya so yayi kenan Allah nuna masa ina da kenan Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq har zuwa lokacin da nitsewa ya riski fir'auna fir'auna ya ga halaka gadangadan shi fa yanzu ya ga komawa zai ga Allah ya tabbatar cewa al'amarin Allah gaskiya ne abinda Musa ya zo da shi alaihi salam gaskiya ne qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila anan ne ya fadi kalmar shahada yace nayi imani annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila cewa babu abun bauta bisa cancanta wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ya fadi kalmar shahada amma ya makara yace wa ana minal muslimin kuma ni ma yanzu ina cikin musulmai na shiga musulunci Allah ya ce al'ana tuntuni baka shiga musuluncin ba sai yanzu da kaga halaka kiri da muzu ina wa kan asaita qablu abai kai ta ta'asa kai ta barna wa kunta minal mufsidin kana cikin mabarnata ka kira kanka da Allah ka kira kanka da ubangiji kace babu wani Allah da ka sani da banu Isra'ila suke da shi banda kai duka ka mance da waɗannan sai yanzu ne zaka ce kai imani Allah ya ce ina ba zai karba ba to wannan bai takaita da banu Isra'ila ba da Fir'auna ba fa kawai duka bayin Allah ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala idan mutuwa ta zo maka da kana ta abin da kaga dama na barna da sabon ubangiji baka koma ga ubangiji ba sai da kaga mutuwa ubangiji baya karba ba karban tuban bawa haka Allah ya gaya mana cikin suratul nisa
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
Allah madaukakin sarki ya ce wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati, babu tuba ga wadanda suka yi ta aikata munanan ayyuka, basu tuba ba a baya, haka suka yi ta rayuwa suna ta saban ubangiji. Hatta idza adraka ahaduhumul maut, har zuwa lokacin da mutuwa ta zo ta riski ɗaya daga cikin su yana ta barnarsa, kala inni tubtul an, sai ce kai ni kan na tuba yanzu, lokacin da ya ga mutuwa ga ta nan gadangadan mala'ikan daukar rai ya zo yana shirin zare ransa, Allah na tuba abin da nayi. Allah ya ce a babu tuba a lokacin, ya makara walaysat at-taubatu, babu tuba. Sai lokacin da ya ga mutuwa ya ce inni tubtul an, Allah ya ce a walal ladina yamutuna wa hum kuffar, haka wadanda za su mutu suna kafirai, da ba su musulunta ba, sai da mutuwa ta zo su ce yanzu za su musulunta, a asun makara. Allah ya ce ulaika a'tadna lahum azaban alima, irin waɗancan mutane mun tanadar musu da azaba mai radadi. Kaga kenan, tunda mutum bai san yaushe ne mutuwa za ta zo masa ba, to yi amfani da damarka kafin damar ta kubce. Rayuwar da kake da ita yanzu ni'ima ce, ribace ta kafin mutuwa ta zo maka. To abin da ya samu Fir'auna kenan, ya makara. Dama abubuwa guda biyu in sun faru babu karɓan tuba. Abu na farko, idan mutuwa ta zo wa bawa da bai tuba ba, sai da ya ga mutuwar, to anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi tubarsa ba. Abu na biyu, idan manya-manyan alamomi na tashin alkiyama suka bayyana, da bawa bai tuba ba, sai da ya ga manyan alamomi na tashin alkiyama sun bayyana, sannan zai tuba, nan ma ba a karɓan tubansa.
Al-yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat. لم تقل آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
To wannan ayar da Al-Ramma ya karanta tana batun a lokacin da wani sashe na manya-manyan alamomi na tashin alkiyama ya bayyana, anan ba a karɓan tuban bawa. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, me suke jira ne? Suna jira sai mala'iku sun zo, ko sai Ubangiji ya zo, ko sai wani sashe na ayoyin Ubangiji sun bayyana kafin su tuba, kafin su yi musulunci? Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, lokacin da wani sashe na ayoyin Ubangijinka ya zo, la yanfa'u nafsan imanuha amanat, ran da bata yi imani ba sai a lokacin, to nan imanin nata ba zai amfana da ita. Au kasabat fi imaniha khaira, ko kuma da bata yi aikin alkhairi ba, tana mumina bata yi aikin alkhairi ba, tana musulma bata yi aikin alkhairi ba, sai da wani sashe na ayoyin Ubangijinka ya bayyana. Misali, rana ta fito ta yamma, wannan yana daga cikin ayoyi na Ubangiji, manya-manyan ayoyi. Ko Annabi Isa ya sauko, yana cikin manya-manyan ayoyi. Ko Dajjal, bayyanan Dajjal, ana cikin manya-manyan ayoyi. Sai wanda ya ga ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi, a nan ne zai yi imani, to Ubangiji ba a karɓan imaninsa. A nan ne zai yi aikin kirki, Ubangiji ba a karɓan aikin kirkinsa. To waɗannan su ne gurare guda biyu da tuba ba ta amfani. Ko mutun ya tuba, Ubangiji ba zai karɓi tubansa ba. Guri na farko, mutun bai tuba ba bisa ga fasadi da barna da yake sai da ga mutuwa. Sannan ya tuba, to anan ya makara Ubangiji ba zai karɓi tubansa ba. Abin da ya faru da Fir'auna ke. Guri na biyu, lokacin da babban alama cikin alamomin tashin alkiyama ya bayyana. Da mutum bai tuba ba sai da ya ga alama ya bayyana, alama ta bayyana cikin alamomin tashin kiyama zai tuba, nan ma ba a karɓan tubansa. To ƴan uwa, abu na ƙarshe ko kusa da ƙarshe da za mu duba yanzu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da Banu Isra'ila da annabi Musa, ya halakar da Fir'auna da rundunarsa da mabiyansa da mutanensa. Wannan al'amari na tseratar da Banu Isra'ila, kamar yadda muka yi bayani, ni'ima ce mai girma. Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Musa da Banu Isra'ila. Ni'ima ce mai girma Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Banu Isra'ila da Fir'auna, afwan, da annabi Musa. To yaushe ne wannan abu ya faru? Halakar da Fir'auna yaushe ne? Akwai hadisi wanda aka samo daga Ibnu Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi da babansa, wanda Imamu Muslim ya fitar da hadisin cikin sahihinsa. Ibnu Abbas yake ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da ya yi hijira daga Makka ya dawo garin Madina, ya tarar da Yahudawa, Yahudawa na garin Madina. Dama mun san a garin Madina akwai ɓangarorin Yahudawa guda uku. Yahudu Banu Nadir ƙabila ce cikin ƙabilun Yahudawa, Yahudu Bani Qaynuqa, sai Yahudu Bani Quraiza, su suke rayuwa a Madina. To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina, ya tarar da al'umman nan ta Yahudawa suna azumi ranar 10 ga watan Al-Muharram. To annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake tambayar su, ma hadhal yawmul ladhi tasumuna, wannan wunin da kuke azumtarsa, me yasa kuke azumtarsa? Wani dalili yasa kuke azumtar wannan wuni? Yahudawa sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, hadha yawmun azim, wannan wuni da ka gani Muhammadu muna azumtarsa, wuni ne mai girma a gurinmu kuma yana da tarihi. Me yasa suka ce anjallahu fihi Musa wa qaumahu? A wunin ne Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa da mutanensa Banu Isra'ila. Kenan wani wuni ne Allah ya tseratar da Banu Isra'ila da annabi Musa? Shine ranar 10 ga watan Muharram. Ya halakar kuma da Fir'auna, suka ce hadha yawmun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu, suka ce wannan wuni ne mai girma wanda a cikinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa da mutanensa, su ne Banu Isra'ila, kakannin Yahudawan da annabi ya samu a Madina kenan. Sannan a wunin ne Allah ya nitsar da Fir'auna da mutanensa cikin ruwa suka halaka, waɗanda suke so su ga bayan Banu Isra'ila. Suka ce fasamahu Musa shukuran, Musa sai dinga azumtar 10 ga watan Muharram, duk shekara in ta kewayo aka ce yau 10 ga watan Muharram, Musa sai ya azumin wannan wuni don godiya wa Ubangiji bisa ga ni'imar da ya masa shi da Banu Isra'ila, na tseratar da su da yayi daga Fir'auna da yake so ya halaka su, da kuma halakar da Fir'auna da yayi. To duk shekara idan wannan wuni ya kewayo, annabi Musa sai ya azumce shi a matsayin godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa nahanu ahqqu bi Musa minku, to ai mu muka fi ku cancanta mu yi koyi da annabi Musa. Anan annabi sai ya azumci wannan wuni na 10 ga watan Muharram kuma yayi umurni a azumce shi sai zama shine ma azumi na farko da aka fara farlantawa musulmi a wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yin hijiransa daga makka ya koma madina sai zama kafin a farlanta azumin ramadana azumin ashuran nan shine azumin da aka fara farlantawa al'umma dan uwa saboda kurewar lokaci ina ga karkare bayani dai har ila yau akan wannan ayar sai gobe in Allah ya nuna mana zamu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu muna tawassuli da karatun wajen roƙon ubangiji subhanahu wataala ya biya mana dukkan bukatun mu duk wani wanda ke da matsala ko damuwa cikin mu ubangiji ka sani ka yaye masa majinyatan mu ubangiji ka ba su lafiya ka sanya jinyar su ta zamanto kafara gare su Allah ka shiryar mana da shugabannin mu ka sanya tausayin mu cikin zukatun su ka sanya su su zamanto masu adalci gare mu Allah ka azurta mu da zuriya mai albarka Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka azurta mu da lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته